Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum, bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shirin, ga tambaya ta kamar haka: game da canjin kuɗi da za a yi a Najeriya, kamar yanda na gani a wasu kafafen yaɗa labarai, an ce za a kashe har naira biliyan 58 da ɗori bayan buga sabbin kuɗaɗe naira biliyan 2.52. To wai idan haka gaskiya ne, me hakan ke nufi? An ci riba kenan ko faɗuwa aka yi? Wasalam, ku huta lafiya. Mai tambaya, Talhatu Manjis Gobir, Samaru, Bus Stop, Zaria, Jihar Kaduna, Najeriya. Sai kuma maimaitin wannan tambaya mai cewa: assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah, a ƙasashenmu na Afirka harsuna manya-manya waɗanda muke amfani da su kuma mutane ke fahimta guda nawa ne? Masu tambayar, idan an tuna, su ne Kawu Mai Ruwa Bajoga da Alhaji Kari Bagi Bajoga. To bari mu fara da tambaya kan batun canjin kuɗi. Idan mai tambaya Talhatu Manjis Gobir na tare da mu, ga ansarka da wakilin sashen Hausa a yankin Adamawa, Muhammad Salisu Garba, ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin Horis da malamai mallakar gwamnatin Najeriya da ke jihar Adamawa, wato FCE Yola, wanda ya ce:
Malam Talhatu Garba Gobir, tambayarka take nuna cewa gwamnatin, koko mu ce babban bankin ƙasa, ya yi kirarin kashe biliyan 58.6 don ya buga takardun kuɗi na biliyan 2.5. kake tambayar shin ko riba ne gwamnati za ta samu akan haka ko kuma a'a? Ina so ka fahimci cewa yawan ƙididdigar takardun shine biliyan 2.5, amma darajar su, abinda Bature ke kira face value, to face value nasu, darajar su trillion 1.1. To in kana duba wannan din ta fuskar ko gwamnati riba ta ci ko kuma a'a, ina da damar ce maka gwamnati riba ta ci. Amma kuma so nake na ƙara maka bayani da cewa ita fa gwamnati ba haka take aikin ta ba. Ba lallai ne gwamnati in za ta yi abu ya zamana wannan abun kai tsaye ne kai zaka dube shi a matsayin riba ko kuwa faduwa ba. Kamar yanda ake sayen shinkafa, misali ka sayi shinkafa 200 ka je ka sayi da 250, gwamnati ba haka take yi ba. Hasali ma gwamnati ita tana duba me zai ƙara mata daraja ne, zai kuma kare mata muhimman mutuncinta da kuma al'umarta. Wannan canjin kuɗi ko kuma sauyin launi da ake so a yi ma kuɗi, aka yi ma kuɗinmu na Najeriya, abin da yake nunawa shine akwai dalilai masu yawa waɗanda suka kawo wannan. Ko a ɗan kwanan nan, idan ka lura da yanayin kuɗin da ake baka, idan baka ji suna ƙarni ba dai, suna wari ba dai, ka kasa gane shin wannan takardar naira 1000 ce, 500 ce, ko 200, saboda rududdigewa da suka yi suka lalace. Wasu sun ɗauki kuɗaɗen nan sun killace, shine abin da shi babban manajan banki, babban bankin ƙasa, ke maganar cewa kuɗaɗen da ya kamata a ce suna kewaye hannun al'umma a cikin ƙasar nan, ya kamata a ce trillion 3.7, sai aka fiskanci cewa abinda ke shiga banki ya fita bai ma kai biliyan 2 ba. Abin nufi a nan shine sama da biliyan 2 wasu sun kwashe kuɗin, sun killace, ko sun boye su a ɗakunan su, ko sun aje su a wuraren da dai waɗannan kuɗaɗen ba sa shiga banki su fita. To shine gwamnati ta ce, to abinda za a yi shine, ana ƙasa ana cike da tashi-tashin hankula, ga abubuwan da waɗannan mutane masu garkuwa da al'umma suke yi, ga al'umma harkar Boko Haram ɗin nan, ga kashe-kashen jama'a da ake yi, waɗannan kuma duka in ka duba zaka tarar cewa harka ce ta kuɗi. To waɗannan kuɗaɗen ba sa shiga banki, shi yasa gwamnati ba ta iya saka madubi ta gane daga hannunwa suka fita suka shiga hannunwa. Don haka, saboda a sama ma ƙasa lafiya, sai aka zo aka canza wannan, wanda muna kaiwa watan 12 ranar 15 ga watan 12, kuɗin da kake amfani da su yanzu za a ga sabbi. Wanda kuma yake rike da tsoffin ɗin, an ce ya fara kai su banki ya ajiye tun yanzu, saboda me sabbin za su kawo su. waɗanda suke buga kuɗin jabu kaga su ma za a musu tarnaki waɗanda suka karbi kuɗin fansa yaya za su yi su kai kuɗin nan banki su ajiye shi ma kaga an musu tarnaki waɗanda suka killace kuɗaɗen nan a gidajensu saboda me saboda ko za su yi siyasa da kuɗin nan ko kuma za su bawa wasu bata gari su tayarwa mutane hankali su ma kaga an yi maganin su wannan din yasa waɗanda suke da kuɗaɗe a gida a killace waɗanda ba sa shiga banki suke daukar wannan kuɗin suna sayan kuɗaɗen kasar waje musamman ma dala shine a cikin dan kankanin lokaci watakila kana da labarin cewa farashin dala a kasuwar bayan fage farashin ya yi tashin goron zabi saboda me suna da kuɗaɗen nan suna ajiye da su ba amfani suke da kuɗin ba yanda gwamnati take bukata amfani da su ba to yanzu da suka ji za a yi canjin kuɗin kuma ba su da yadda za su shigar da shi banki saboda watakila kuɗaɗen satattu ne hanyoyin da aka samu su hanyoyi ne haramtattu to kaga wannan ma za a yi wannan tafiyar tarnaki bai dade ba kari akan wannan shine an gano inda wasu suke satar mai to kudin aka gaya maka shigarwa banki za su yi ai wannan in sun sayar su ma killace kudin za su yi a wani wuri to duk waɗannan matakai ne da gwamnati take dauka saboda me ta sama mana mutunci mu ƴan ƙasa kuma ita ma ta tsira da mutuncinta da fata tambayar da kai na amsa maka ita yadda kake bukata nagode
sai kuma maimaitin ansar tambaya kan manyan harsunan da ake amfani da su a Afirka sosai idan masu tambayar kawo mai ruwa bajoga da Alhaji Kairu Bagye bajoga na tare da mu ga ansar ku da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samu daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda yace
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harsuna da ake amfani da su a Afirka manya-manya wanda ake amfani da su kuma ake saurara sun kasu kashi biyu. Akwai harsunan da suka shigo daga kasashen waje da kuma harsuna asali na mutanen Afirka. Wato kaga kashi biyu din harsuna da suka shigo kasan Afirka daga waje sun hadu da kamar guda uku haka. Muna da harshen Larabci wato Arabic akwai harshen Turanci wato harshen Ingilishi da kuma Faransanci wato French language wannan harsuna guda uku gaskiya ana amfani da su a Afirka sosai kuma ana rubutu da su ana karanta a makarantu kuma ana amfani da su as official language kasashe da yawa da Turawan mallaka irin su England da suka mallake su yawa su suna amfani da English yanzu a official languages nasu da kuma wurin karantarwa da kuma rubuce-rubucen su haka kuma wanda Turawan Faransa suka mallake su lokacin mulkin mallaka su ma kasashe da yawa daga cikinsu suna amfani da wannan harshen wurin official language da kuma rubuce-rubuce da sauransu sannan Larabci su kuma ba wai mallaka aka musu ba amma yawa-yawan su da suka yi hulɗa da wayancan mutanen Larabci suna amfani da shi as one of their official language to shi ma ana gani ya shigo ne daga waje amma wayannan mutanen Larabawa ne kaga saka same su kasashen North Africa irin kasashen Morocco, Egypt, Tunisia da sauransu dai wayannan da suke kasashe North Africa to wannan harsuna guda uku gaskiya suna da muhimmanci sosai a Africa ana amfani da su sosai to sai dai akwai harsuna daga cikin Africa suke kuma su ana kiran su original African languages to su suna nan da yawa amma mai tambaya tunaya tambaya wanda ake amfani da su ne kuma wanda aka fi amfani da su to akwai wata harshe da ake amfani da ita a kasashen East Africa wato ana kiranta Swahili language wannan tana da mutane dewa suke amfani da ita kasashe kuma dewa suke amfani da ita ba ma wasu suna amfani da suna kiranta one of the official language kasashe kamar su Kenya, Tanzania, Uganda, Congo duk wayannan kasashen suna da population dewa kuma suna amfani da wannan harshe na Swahili language ana rubuce-rubuce littattafan su da kuma harsuna ma da ajami irin nasu na wannan language din wanda ake kira Swahili. Suna nan da yawa, wata kila shine na farko wanda yafi samu mutane wanda suke amfani da wannan language in yayi cut across na kasashe da yawa. Sai kuma na biyu wato Hausa. Hausa da muke amfani da shi a Najeriya ita ma tana da mabiya da yawa wanda suke amfani da ita ba ma a cikin kasar Najeriya kadai ba. Ya tafi wasu kasashe irin su Benin da Niger da sauran kasashe da muke makubtaka da su anan a Najeriya, da kuma waɗansu mutane ma da ba ma asali Hausawa bane suna amfani da harshen Hausa a wurin maganganu da rubutun su. Shi yasa waɗannan harashen guda biyu suka fi yawa a Afrika, har ma ana kiran su lingua franca na Afrika, wato yaren Afrika kenan. A shekarun baya ana tunanin wanda za official language za ce language na wanda ake amfani da shi Afrika, har ana tabbatun cewa tsakanin Hausa da Swahili wanne yafi samu, wanne yafi mutane. To wannan ba tantance ɗaya daga cikin su ba, amma lalle waɗannan harsuna guda biyu su suka fi yawan mutane, su suka shi kuma aka fi amfani da shi a Afrika. Harsuna da rubuce-rubucen su yayi yawo duniya sosai. To harshe na biyu ko na uku da zan ce maka ake amfani da ita a Afrika, akwai kuma Yorubanci. Kaga ita ma har yanzu a Najeriya take, wannan harshen ita ma tana da mutane da yawa da suke amfani da ita. Abin da yasa za a samu waɗannan harsuna guda biyu sun fita daga cikin Najeriya, domin Najeriya ita ce ƙasa babba a Afrika wanda tafi kowa yawan mutane, da don haka duk inda mutane suke wannan yaren, in kana maganan population ne to su suka fi yawa. Kaga in ka dauki Hausan sai ka shiyo Yorubanci a Afrika, daga Swahili sai Hausa sai Yorubanci. Fulani suna nan amma su ba a Najeriya kadai suke ba, sun yi cut across many other African countries da suke amfani da Fulatanci, amma ba su da yawa gaskiya. In kana maganan yawa ne, ba su da yawa sosai, amma su ma ana amfani da ita sosai a Afrika. Sai wata harshe da ake kiranta Amharic, ana kiranta Amharic a wani lokaci ana kiranta Amharic, ita ma ana amfani da ita a South Africa, can Southern Africa. Su ma suna da mutane da suke amfani da ita, amma ba su da yawa, ba su da yawa wanda zaka yi hada su da Swahili da Hausa. To a takaice, harsunan da suka fi kowa yawa a Afrika na local na Afrika namu, wato harsuna guda biyu din ne, wato Swahili da kuma Hausa wanda muke amfani da ita nan Najeriya. Kaga in ka zo Najeriya ba za ka ce Hausa na Hausawa ne kadai ba, mutanen da ba Hausawa yanzu Hausa suke yi. Shi yasa Hausa ta zama kamar yare wanda ake amfani da ita Afrika, West Africa da sauran Afrika gaba daya. Amma Yorubanci ita lalle masu amfani da ita a Najeriya suke, da kuma kasashen irin su Togo da Benin Republic anan kusa. Amma ita kuma influence nata, wato ana amfani da ita ne harshe na Afrika wanda aka fi amfani da ita ba a cikin kasar Afrika ba, wato outside Africa. Harshe na Afrika wanda aka amfani da ita a kasashen duniya ba cikin Afrika din ba, to Yorubanci ta fi kowa. Me yasa? Domin su suka fi kowa yawo a duniya a cikin kasashen Afrika. Don haka wannan yaren ta yi yawo, ta tafi kasashen Turai da kuma Amerika da sauransu. Don haka in kana neman harshe na Afrika wanda aka fi amfani da ita a bayan doron kasar Afrika, to ita ce harshen Yorubanci. Ibo su suna nan a cikin Najeriya, su ma ana amfani da ita a Najeriya, tana daga cikin layin harsuna da aka fi amfani da su. Ita ma dai mai tambaya gamsu da wannan amsar da muka ba shi, masha Allah.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da Kiyola Adama Najeriya, da Dr. Mahadi Abba na jami'ar Modubba Adama da Kiyola Adama Najeriya, da producer mu Salomon Abu da injiniyan mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai.